الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وأنا مسمي ناسا تداوى قريب وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan nasiha ce mai ratsa zuciya kuma wanda ta ishi ta zama wa'azi da gargadi liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid duk wanda yake da zuciya kuma yake sauraro da kunne udhunun wa'iya to ya kamata ya zama wannan gargadi ne a gare shi hakika idan dan adam ya bibiyi tsarin rayuwa ta bil adama zai fahimci cewa mugunta ta yi katutu a cikin zukatan bil adama a tsakankanin su da junan su kai ka ce dan adam baya jin cewa wani dan adam din irinsa yana jin damuwa da bakin ciki idan an ci mutuncin sa kai ka ce wani dan adam din bai san cewa akwai radadi idan an caka maka ko an yanka ka ba ko in an harbe ka wani baya jin cewa idan an taba dukiyar ka akwai tsananin damuwa da kunci na rai wannan shi yasa waɗannan abubuwa guda biyar da malam ya ambata na makasidu shari'a mutane a tsakankanin su saboda mugunta suke tozarta su a tsakanin junan su wanda duk ya san muhimmancin dukiya ba zai yi mugunta akan dukiyar wani ba wanda duk ya san dadin rai ba zai yi ta'addanci akan ran wani ba wanda kuma duk ya san muhimmancin mutunci ba zai yi mugunta don ya ci mutuncin wani ko ya tar ko ya tozarta shi ba amma dan adam saboda shedan ya dauki zuciyarsa ya cusa a gangan jikin waɗansu mutane sisa akwai waɗansu mutane da zaka gansu a zahiri dan adam ne amma zuciyar su ba irin ta bil adama bace zuciyar su irin ta shedan ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Huzaifa yace za a samu waɗansu mutane thumma yaqumu rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani ins yace za a kai lokacin da zaka ga waɗansu mutane zukatan su zuciyar shedan ne amma a cikin gangan jikin dan adam muna da irin waɗannan mutane suna kewaye da mu wallahi zukatan su yadda kaga samfurin zuciyar dake cikin gangan jikin shedan kamar yadda za a iya daukar injin pijo a dora wa Honda ko a iya daukar injin babur a dora wa keke na pep to kamar haka ne aka dauko zuciyar shedan sai aka sa a gangan jikin dan adam kana tsammani yaya hadarin wannan mutum yake a cikin rayuwar ku idan akwai irin wannan mutum gangan jikin sa irin naka ne amma zuciyar sa irin ta shedan ne sai aka haife ku a gida daya ya kike ji familin ku zai zama idan mace ka dauke ta yarka ka aurar da ita ga mutum zuciyarsa irin ta shedan ne yaya kake tsammani za a kare a auren idan kuma kai ne ka je ka auro irin wannan matar mai gangan jiki irin na dan adam amma zuciyar ta shedan ne yaya kake ji auratayya za ta zama to idan aka haura sama idan ya zama shugaban ku a gari ko a kasa ko masu gudanar da al'amuran ku na duniya a siyasance a harkar duniya zukatan shedan ne da su kuma suna mulkar ku ku ɗan adam masu zuciyar ɗan adam kana tsammani za a samu alheri a cikin ku to haka al'amarin yake a matakai na ɗan adam tun daga ƙasa daga grassroots level na family tun daga miji da mata zuwa idan an yi family uwa da uba da ƴaƴa zuwa a tsakiyar ƴan uwa da makota da abokai zuwa a sama shugabanni wallahi akwai mutane masu zuciya ta shedanu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya zamu yi da irin waɗannan mutane wata muguntar idan dan adam yayi gafata mallan idda ba don wannan hadisi ba wallahi zaka iya ƙaryata waƙi zaka iya cewa shin da gaske dan adam zai iya haka wa dan adam amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulubuhum qulubush shayatin fi jismani in zuciyar ta shedan ne shi yasa zai iya dukkan abinda kwakwalwarka ma ba za ta iya saboda yaushe dan adam zai yi wa dan adam wannan ba yanzu wannan labarin da mallan kake bayarwa akan abin da kidnappers suke yi wa mutane idan mutum yana bada labarin an yi masa haka duk yanda ya kai ga gaskiya sai ka rinka jin kamar anya zai yi wa dan adam haka kuma wanda ya masa dan adam dan uwansa to amma in ka lura da wannan hadisi sai ka zauna lafiya ashe akwai mutanen da hoton gangan jikin su da aka yi printing din kana ganin dan adam amma negative din da shi aka yi printing din shi kuma shedan ne a wurin asali a tabi'ar dan adam baya son sharri kuma baya son mugunta saboda baya so shi a yi masa Allah madaukakin sarki ya ce intal insana khuliqa halu'a halaramma
innal insana khuliqa halu'a
na'am
idza massahu ash-sharru jazu'a
na'am
wa idza massahu khayru manu'a
dan adam asalinsa yana da tsananin kwadayi na son alheri wa kansa baka idan sharri ya same shi sai ka ji yana yawan korafi da kuka shi baya so ya same shi amma idan alheri ya same shi sai ya rike alherin ya hana kowa shi kuma sai ya bada sharri wannan shine zuciyar shedan amma Allah madaukakin sarki yana son al'umma da rahama Allah yana son mutane da tausayi da jin kai dukkan cikin alqur'ani in zaka fara karantawa sai ka karanta sunan Allah mai rahama mai jin kai saboda Allah ya koya mana yanda zamu yi rahama ga junan mu yanzu ubangiji madaukakin sarki ba jinsin mu bane shi rabbu ne mu kuma ibadu amma yake jin tausayin mu sai dai kuma ni abdu kai abdu amma bana jin tausayin ka wanda wani irin shedana ne kai bawa fa ni bawa amma zan iya maka mugunta ubangiji madaukakin sarki da yake da power da zai iya dukkan abin da yake so shi kuma rahmanul rahim yanzu ba za mu rinka jin tausayin juna mu zama masu jin kan juna ba wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya ankarar da mu a cikin alqur'ani cewa a cikin abubuwan da Allah ya halitta fa akwai masu sharri akwai miyagun halitta mu da kanmu ba za mu iya da su ba wallahi sai mun nemi Allah ya taya mu fada da su idan Allah bai taimake ka akan miyagu ba wallahi ba za ka iya fada da mugu ba alaramma bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq
bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq
sai da Allah madaukakin sarki ya je da sharruka a cikin wannan aya har guda hudu amma na farko daga cikin su shine sharrin abinda Allah ya halitta wanda Allah bai fadi wane ne ba saboda in dai aka halicce ka da sharri to ka zama wa mutane alakakai sai dai Allah da ya halitta kadai ya iya maka maganin sa Allah gafarta malam abin da yake ban mamaki akan dan adam shine irtibatat da kuma alaqat dake tsakanin mutane wanda yafi kowanne bukatar ya hada kan mutane ya jawo wani ya ji kan wani sai zama asanadiyar su ne kuma aka fi nuna tsananin mugunta ni a fahimta ta gafarta malam asali muguntar mutane ta fi yawa ta fi fitowa fili a wurare biyar mugunta ta farko ita ce mugunta sakamakon addini mugunta ta biyu ita ce mugunta sakamakon mulki mugunta ta uku ita ce mugunta sakamakon iyali mugunta ta hudu ita ce mugunta sakamakon auratayya sannan mugunta ta biyar mugunta sakamakon abota waɗannan abubuwa guda biyar dukansu suna hada dan adam da dan adam amma a cikin su aka fi samun mugunta Allah madaukakin sarki ya halice mu duka duniya akan mu zama ɗan al'umma ɗaya ne addini ɗaya kuma Allah ya ce saboda haka ya halice mu ba saboda wani abu ba sai don saboda mu zo mu yi addini ɗaya mu haɗu gaba ɗayan mu zama ɗan uwan juna masu bautawa Ubangiji shi kadai wanda shi ya kawo mu duniyar kuma daga baya zai ce mu tattara mu bar mata kayan sa inna nahnu narisul arda wa man 'alayha to amma to amma sai dan adam yayi amfani da wannan dama don ya nuna tsananin gaba ga dan uwansa dan adam da mugunta saboda ya ce abinda Allah ya ce mun zo duniya don mu yi ni abinda zan yi kenan sai wani kuma ya samu kofar da asanadiyar wannan ne zai nuna masa tsananin mugunta don Allah malam in ka kwatanta irin wannan ka tuna da cewa Allah zai yi tashin kiyama ya kake tsammani Allah zai yi da mutumin da ya nuna muguntarsa akan wanda shi ya ce zai yi abinda Allah ya kawo shi duniya don ya yi ne tun a farkon duniya har zuwa tsakiya har zuwa a yanzu nan babu inda dan adam ya ga mugunta kamar muguntar da aka yi wa mutum sakamakon addini misali ɗaya kawai zan bamu a da a cikin alqur'ani utila ashabul ukhdud
utila ashabul ukhdud annari fatil waqud innahum 'alayha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
نعم.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
Ubangiji madaukakin sarki yace Allah ya tsine wa ma'abota ramuka su ne waɗanda suka ce su a garin su ba su yadda a bauta ma Allah ba su a garin su ba su yadda a yi imani da Allah ba kowa sai dai ya zama kafiri waɗanda suka ce mu ba za mu taɓa ku ba za mu yi faɗa da ku ba amma mu ku bar mu mu bauta ma Allah wanda ya kawo mu duniya su kuma sauran waɗanda tare da su Allah ya kawo duniya suka ce in dai za a bauta wa wanda ya kawo mu duniya ne to za mu kashe ku mala akwai muguntar da ta wuce wannan don Allah in mutum yana addini akwai wani abu na addininsa da ya taba ka kai da ba kai kake yi ba kai ba za ka yi ba ku karata da wanda ya kawo ka duniya amma sai ka ce ni kuma da na ce zan yi za ka kashe ni sai dai in bar duniyar tasa wannan shi ne muguntar dan adam mafi muni a duniya mugunta akan addini waɗannan mutanen suka ce ba su yadda da a yi imani da Allah ba aka samu waɗansu kuma sun ce mu sai mun yi imani da Allah sai suka haƙa rami suka gina wani wuri kamar stadium suka zazzagaya ana kewaye ana kallo a tsakiyar ba ƙwallo za a buga ba rami aka haƙa sai aka sa itatuwa aka sa kirare sai aka bunka wuta annari zatil waqud wuta mai ci balbal sai aka rika kawo duk wanda yace yayi imani sai a ce ka fada da kanka ko a killa ka ka fada haka aka rinka jefa su a cikin wuta waɗannan kuma suna kallo suna shaye shaye ana celebration ana murna ana ganin su suna soyewa su kuma alaiha qu'ud suna kewaye suna zazzaune suna kallo suna celebration Allah yace ba don komai suka yi wannan ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ubangijin da shine mabuwayi kuma shayabo wanda shi ya kawo su duniyar sun ce in washi za a bauta to sai dai a shiga wuta akwai muguntar da ta wuce wannan don Allah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kai don mutum ya ce shi ubangiji zai bautawa sai zama hukuncin sa kisa misali na biyu shine ka dubi tsananin mugunta da aka yi wa muminan farko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda ba sa da gata a Makka ku tuna da abin da aka yi wa Bilal ibn Rabah yana karkashin Umayya ibn Khalaf saboda kawai ya ci yayi imani da Allah yana sunansa bawa bai daina musu aiki ba bai daina musu aike ba bai ce musu kuma shi yanzu zai yi taurin kai saboda shi musulmi bane a'a yana nan a bawansa zai musu dukkan hidima amma suka ce bai isa ya bauta wa Allah ba saboda mugunta sai a kawo shi a shanya a rana sai a kawo dutse a dora akan kirjinsa ana dukansa ana masa azaba a daki kai a daki kafa a daki gangan jiki baya iya magana sai dai ce ahad ahad ubangiji dayan nan dayan nan laifin sa shine ya ce ahad sai da Abubakar radiyallahu anhu ya sa kudi ya saye shi aka ninnin kafarashin sa shi kuma Abubakar din bai yi haka don yana son komai ba wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba don wani abu yayi masa haka ba kawai illa btiga a wajhi rabbihil a'la kawai don ya samu lada a wurin Allah amma ka dubi bambanci tsakanin muguntar da alherin ku dauki misalin Alu Yasir wani family ne mai rauni wanda suka bar garin su daga Yemen sun zo neman dan uwansu suka zo suka zauna a Makka har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Yasir da matarsa Sumayya da dan su Ammar ba su yi wa kowa komai ba sun ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kamo shi da shi da matar aka daure su aka rika gallaza musu azaba za su wuni ba su ci ba ba su sha ba kuma sai an samu tsananin zafin rana duk wanda ya je Makka ya san yadda temperature Makka take idan ana zafi sannan a ƙasa kuma a irin wannan duwatsu da kwazazzabon da irin wannan duwatsu da kake gani marmaron nan haka za a shimfiɗa shi a kife shi in ya soyu sai a sake juya shi ta baya har ta yadda in yamma ta yi a ce tashi ba zai iya tashi ba haka aka rinka musu wallahi sai da tsohon da ya mutu a haka don Allah ya taba wani wani abu akwai mugunta dan adam da ta wuce mugunta akan addini mutumin da bai maka komai ba haka Abu Jahal ya dauko mashi ya je samu Sumayya tana daure ya sa mashi nan ya caka a gabanta sai da ya shiga ya murda wannan dattijuwa a haka ta mutu wallahi ta zama awwalu shahidatin fil islam ita ce farko wanda aka yi rijistar ta ta mutu saboda Allah bata yi wa kowa komai ba akwai muguntar da ta wuce wannan to yanzu a wannan zamani da muke ciki a 21st century da ake gani wai kowa ya waye an ba wa kowa yanci amma har yanzu ba a daina haka ba kusan kai ka ce abinda aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa mutum daya biyu uku daruruwa ne amma yanzu al'ummar Rohingya da suke Myanmar mutum miliyan 1 ne da 400 kusan miliyan 1 da rabi amma babu abinda ba a musu daga kisa zuwa zubda jini zuwa kowace irin tozartawa zuwa kowace irin mugunta amma duniya tana kallo al'umman musulmi na Uyghur da suke China wanda su kuma sun kai miliyan 12 a yankin Xinjiang har a yau din nan da nake magana kasashen duniya sai dai su rika ce sun yi Allah wadarai amma waɗannan mutane gaba ɗayan su kasar China tun daga 2017 wannan tsinanne shugaban na yanzu ya ce ba wani addini a China sai Chinese duk wanda ba zai addinin gargajiya na China ba to ya haramta kowane addini amma bai kama kristoci ba bai kama yahudu ba kuma akwai su a China sai musulmi kadai waɗannan musulmin miliyoyi ana musu wani irin kisan kare dangi wanda a duniya ba na tsammani a yanzu akwai waɗanda suke ganin persecution da genocide irin waɗannan mutane kuma wallahi abinda ake yin musu kai ka ce ba al'umman musulmi ne mai dan adam sama da biliyan 2 a duniya ba suke gani gafa ta malam China ta ce saboda abinda ake a irhabi na duniya ita ba za ta bari ya shigo ba don haka kafin ya shigo bari ta tsare hanyar da za ta tsare shi ne kowane mutum da ya balaga wai an buɗe wani abu wai shi re-education policy wai yanda za a sake ilimantar da su don a wanke musu ƙwaƙwalwarsu da take da tendency na irhabi sai aka gina wani wuri da sunan prison wanda zai iya ɗaukan mutum miliyan 1 aka zo aka kukkulle su a wurin mazaje a nan mata a can matan nan sai aka ɗauko aka yi musu allurar da wata ba za ta sake haihuwa ba har abada saboda kar a sake samun musulmi ya fito sabo duk musulmin da suka girma suka balaga kuma suna ɗaure ɗan ƙananan yara su kuma an kai su an sa su a makaranta wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro karami abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi to sai a je a sa shi akan in ya tashi ba abin da ya sani sai addinin China don haka bai taba ganin ubansa da uwarsa ba balle su masa tarbiya uban yana kulle a can uwar tana kulle a can ana lalata da ita ana komi amma ba za ta sake haihuwa ba daga kansu in suka mutu al'ummar ta kare waɗanda suke ƴaƴansu kuma za su tashi jili ne kafira ina rantse maka da Allah a yau din nan yanzu haka da nake magana suna can a kulle kuma ba abinda duniya ta yi sai dai a ce Allah wadarai akwai muguntar da ta wuce wannan to wannan shine mugunta akan addini wani kuma a cikin addinin ma na musulunci ne in dai ba za ka yi ra'ayinsa ka fahimci irin fahimtarsa ba to hukuncinka kisa ne in dai ba za ka yi addini ka fahimci abin da ya fahimta ba to addinin ku ɗaya ne kana sallah a cikin masallacin da kake sallan zai kawo bomb ya tayar sai mutum 40 ko 1000 ko dubbai su mutu gaba ɗaya a koma wurin Allah saboda ba za ka yi addini irin yadda shi ya gane ba akwai muguntar da ta wuce wannan malam ko a samu mutum a juya masa ƙwaƙwalwa a juya masa tunani sai a bashi bomb ya ɗaura sai a ce ka je ka mutu sai ku je aljanna akan irin wannan wautar ne fa a Lebanon aka samu wani yaro matashi da shi da wata mata suka zo da bomb a cikin hotel ana wani conference sai aka fasa bomb din sai shi nasa sai ya tashi sai ita nata bai tashi ba sai ya kashe shi kadai bai samu ya kashe mutane ba bai tashi da kyau ba amma ya kashe shi aka zo aka kama sai aka kama ta ita ma sai aka kunce bomb din sai aka zo ana interview da ita sai tana kuka ta ce ɗan bakin ciki ta ce angona ne jiyan nan muka yi aure sai muka yi alkawari da shi cewa ba za mu tare ba sai a aljanna don haka mun zo ne don mu yi jihadi mu tashi mu je mu tare yanzu kun sa yana can za a bashi hurul inni kun bar ni a nan akwai muguntar ɗan adam da ta wuce a cusa wa mutum irin wannan ra'ayi ya ɗauka haka addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake akwai muguntar da ta wuce wannan yanzu manzon Allah da malai yake magana yake kawo ayoyin duka a kansa yanzu haka manzon Allah yake don Allah irin aljannan da annabi yace zai je irin ta ne wannan matan take nufi za ta ji to wannan shine mugunta a dalilin addini jama'a mu fahimci addini daidai kuma mu zama masu sassauci a cikin addini babu wanda zai tsananta a cikin addini sai addini ya fi karfin sa kuma ko mutum ba musulmi bane la ikraha fi din babu tilas akan addini karka kawo tsananin mugunta ka dora wani waye akan don bai musulunta ba Allah bai yarda da wannan ba ballanta na dan uwanka musulmi Allah ya ce ayi jihadi amma a jihadi banda mugunta wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu karku yi mugunta Allah ce ku yaki waɗanda suka yake ku kaga su suka yake ku fa su suka tsekane ku amma Allah ce ku rama amma kar ku yi mugunta wanda kuke yaki da shi kenan ya yake ka Allah ce kar ka masa mugunta wanda shi kuma ba yakan kai ba fa addinin musulunci bai yarda da mugunta ba ta kowace fuska kuma addinin musulunci baya bukatar ya karu in ta hanyar mugunta za a ka masa wasu baya bukata in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum don kun kafirta Allah baya wani bukatan jewa dole sai an musulunta Allah ba wai nema yake yi dole kowa ya zo ba a'a in wanda yake so ne ya zo wanda baya so ya bari ba ta hanyar mugunta ake tarawa Allah mabiya ba mugunta ta biyu ta dan adam ita ce mugunta ta mulki gafata malam akan dalilin mulki idan kaga abinda waɗansu mutane za su iya yi wallahi zaka iya tunanin wai mulki da aka sa asalin manufarsa ka zo kai hidima wa al'umma ka taimaki mutanenka shine ya zama a sanadiyar sa za a kashe wane a kashe su wane akwai fa wanda malam a dalilin kujerarsa ta mulki ya yarda idan population din mutanensa miliyan 2 ne a kashe miliyan 1 ya mulki sauran miliyan 1 daya daga cikin shugabannin larabawa lokacin da aka yi Arab Spring ba zan faɗi sunansa ba ya ce shi ya yarda da cewa sojoji su ɗauki makami kuma su tashi su fito duk wanda ya yi zanga-zanga su harbe shi ya ce shoot to kill ya ce na zauna ne na lura da cewa dama population din ya yi yawa shi yasa ɗan hayaniya suka yi yawa ya ce population ɗinmu miliyan 10 ina so a kashe mu miliyan 5 sai in mulki masu hankali sauran miliyan 5 ɗin kuma har yanzu yana kan kujerar mulki wallahi kuma wallahi sai dai haka ana projecting adadin mutanen da suka mutu da wanda suka yi hijira suka bar ƙasar sun kai rabin population ɗin ƙasar ba abin da ya sha masa kai malam akwai muguntar ɗan adam da ta wuce wannan ba fa akan ranka ba fa malam ba fa akan mutuncinka ba ba fa akan dukiyarka ba ba wata darura ɗaya daga cikin daruriyatul khams ba akan kujerarka gara mutum rabin population din kasar ka su mutu ina za mu je da dan adam fir'auna babban misali ne akan muguntar dan adam amma kananan yara ya rika kashewa inna fir'auna ala fil ard
inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin
fir'auna ya daukaka yayi dagawa a bayan kasa kuma ya kakkasa mutane saboda divide and rule wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yana kaskantar da waɗansu bangare daga cikin mutanen ɗaya daga cikin kaskancin da yake musu shine saboda yayi mafarki ya tambayi bokaye sun fassara masa cewa za a haifi wani da zai jijjiga mulkinka wani wane ne ba a sani ba yaushe za a haife shi ba a sani ba yace ta ina aka ce ta kabilar banu isra'ila sai ce an haife shi aka ce a za a haife shi sai ce to ba za a haife shi ba ba shi kenan ba magana ta kare an gama maganar sai ce daga yau ga dikri duk wanda aka haifa dan banu Isra'ila in dai da namiji ne to a yanka shi kariya rayu shine Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum da fi'li mudari imala bai ce zabaha abna'ahum ba yuzabbihuna abna'ahum wa suna yi ana yanka wasu malaman tafsiri suka ce fir'auna ya yanka jariri sama da 20,000 saboda ana neman annabi Musa an yanka Musa
na'am
ai nayi girma karshen muguntar dan adam ke karshen muguntar dan adam ke innahum yakiduna kaida wa akidu kaida muguntar dan adam wallahi ba ta zuwa Allah madaukakin sarki yana kallon ka ne kawai wallahi kai ba kowa bane babu wanda ya gawurta a cikin wanda Allah ya faɗa alqur'ani in dai dan adam ne a mulki kaman fir'auna don Allah sai da ya kirari wa mulkin fir'auna inna fir'auna ala fil ard innahu kana minal mufsidin innahu kana aliyan minal musrifin amma duk da wannan sai Allah ya kawo wanda yake neman ana ta kashe wasu a can shi kuma yana bashi abinci ana biyan uwarsa albashi a gidansa wannan shine ubangiji akan dalilin mulki don kawai mutum ya samu abu ya tafi masa daidai tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai kai shekara 100 da barin sa duniya ba aka samu wani mutum Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yana gwamna a Iraki yayi abinda alkaluman tarihi sun ce ba a taba yin mutum mugu a duniya mai kalmar shahada irin Hajjaj ba ba a taba ganin wani mutum a duniya da yayi barna wa musulmi irin abinda Hajjaj yayi ba ya kashe talakawa ya kashe manya ya kashe masu mulki ya kashe malamai kai ya kashe har da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin mutuncin kowa Hajjaj ne fa saboda tsabar yadda wai yake ji da mulki zai kwanta sai ya kira hauninsa sai ya ce bacci ya kasa zuwa mun ina jin hayaniya sai ya ce duk abinda kamar yadda monita ne za a ce ka rubuta sunayen masu surutu to sai ya ce je ka rubuta mun sunayen masu surutu sai zama duk abinda yake motsi wallahi ko motsa kafa kai aka ji kai motsi kai ba baka sani ba wallahi tallahi za ka bar duniya kazar gidanka idan tayi kuka ko zakaranka yayi cara ko karenka yayi haushi za a kashe shi a kashe ka kai da ka bashi gida ya zauna sai Hajjaj ya ji shuru sai dai yana jin kyap kyap wuka tana yanka sai yi bacci muguntar dan adam ke al-Imam Tirmidhi ya ruwaito yace daga wani da ake ce Hisham ibn Hassan yace malamai sun zauna yan bin diddigi suna kidayar a ce Hajjaj ya kashe wani aka dauko record ana rubutawa yace wallahi sai da aka rubuta sunan mutum 120 wanda Hajjaj ya kashe su ba tare da haki ba fa a dalilin jihadi ba mutum fa 120 wannan shine mugunta saboda mulki kawai to irin waɗannan mutane muna da sauran irin su a yanzu wanda mutum ba abin da ya dame shi in akan mulkin sa ne wallahi zaka bar duniya don yayi mulkin to gara wanda zai kashe waɗanda suka yi adawa da shi ko waɗanda suka nemi za su kawo masa matsala don Allah ina laifin jarirai da ake sata yanzu haka malam duk lokacin da aka zo siyasa a Najeriya wallahi sai ka samu lokacin da wani idan Allah ya sa ya tuba zai yi maka tambaya ya gaya maka wani abu na sirrin abun da yayi ko aka hada baki da shi yayi ko aka bashi kudi ya je biya kudin kwangilar aikin da aka kawo jariri za a kawo jariri wanda bai wuce kwana uku ba a zo a daga shi sama a cika wuka a wannan wurin da ake ce madiga jini yana diguwa mutum yana lata yana diga har sai yaron ya daina motsi jinin ya daina diga saboda ya ci mulki ko a kawo yara jarirai a sa su a turmi amma an fi so yaro da yake irin karan nan masu fitina masu ihu yana jin sanyi sai a sa shi sai a ce a rika kirbawa sai an kirba sai a yi farfesu da shi ya ci saboda ya zama gwamna ko saboda ya zama wani abu na rantsi da girman Allah wanda raina yake hannunsa akwai muguntar dan adam da ta wuce wannan to wannan shine muguntar dan adam saboda mulki ko siyasa sannan muguntar dan adam a tsakanin mujtama a cikin saboda abokanka abokan zama abokan hulda makwabta babu abinda baka ji a tsakanin mutane wane yana jin haushin wane saboda makocin sa ne babu tun hadisin nan ake yi da ka karanta na matar da tu'zi jiranaha bi lisaniha tana cutar da makotanta da harshenta ba a'a shi ba haka bane jifa zai musu a gidan keje sa aje ai tsafin da za ai jifa a gidan saboda yana jin haushi yafi duk unguwar ya zama shine kadai ake ji don haka wane an ga alamar zai tashi ya zama ne ba unguwar sai a lalata a birki ta komi na gidan ku ba ku sani ba kuna ta bacci shi kuma ya je ya sa boka yana masa aiki sai zama duk al'amarin gidan kai rikici saboda makocinka kawai yana so shi kadai ne a cikin unguwar ya zama in kasuwanci ne shi kadai ne in boko ne shi kadai ne in malanta ne shi kadai ne wannan tsakanin makota banda tsakanin abokai sakamakon wani yana neman wanci ta yaya za a yi in ka da shi ya za a ce wani ya ka da ni ya za in ce wance ina son ta tace ba ta so na ai mata sihirin da in ta je ta zauna da shi har abada ba za a taba ba za a saki zaman lafiya ba yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wace irin mugunta ce ba a yi a cikin mujtama wannan ba da masu mulki ba mu tsakanin mu talakawa ko hasada ko kyashi ko gaba duk waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya hana akan su sanadiyar ɗaya daga cikin su mutum zai yi mugunta wa dan uwansa irin muguntar da kare na gidanku baya yi wa karen makwabtansa amma kai dan adam zaka yi wa makocinka kai dan adam zaka yi wa abokinka abinda yake faruwa a Sudan a yanzu manyan abokai ne guda biyu gafa ta malam tare suka hada tare suka shirya abinda yasa aka ture gwamnatin Al-Bashir yanzu kuma suka zo saboda dalilin duniya kadai suka rabu duk da cewa kowa yana samun abinda yake so na duniyar amma saboda kowa yana son sama da abinda yake samu yanzu ran mutane nawa ne aka kashe a Sudan suna dauke da azumi mutum nawa aka kashe ranar sallar Idi duk alfarman nan da ka sani na sallar Idi kai kana masallacin Allah mai alfarma waɗanda suke nan suna hanyar sallar Idi a daidai lokacin kuma wani an bindige shi yana haka haka ne zai mutu wallahi a lokacin da kake hanyar sallar Idi mana muguntar dan adam kuma dukkan su musulmi ne waɗannan mutane wannan shine abota inda take iya kaiwa sai kuma muguntar dan adam a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata ko tsakanin kishiyoyi hadith wala haraj me yasa ni an aure ni mace kuma za a aure wata ma kenan fa kawai ba ita ta auro kanta ba an auro ta ne to amma laifin nata ne malam daga cikin muguntar dan adam 2010 na rubuta wannan a cikin thesis ina na PhD na zo ina bincike akan da yake na yi rubutu akan haƙoƙin mata ne malam na samu wani labari da daga bayani da kaina naje na bincika weekly trust ne a lokacin ta buga abin tausayi malam da zai saka kuka wallahi wata mata ce saboda an yi mata kishiya kishiyar kuma ta zo har ta haihu wannan yarinyar yar shekara 20 ce ta je ta samu boka aka yi wa yarinyar nan kurciya wani irin sihiri mai ban mamaki yarinyar nan ta fita daga gidan mijin da daddare ta kama hanya daga Zaria ta hanyar Abuja wata kurciya ce da aka daura mata layar sihirin a jikinta duk inda kurciyar ta yi ita za ta yi ta hanyar Abuja in ta tsaya akan wannan itaciyar yarinyar ta tsaya ta kwana a wurin in ta wuce ta tabinta haka ta rinka yi da kafa ba ci ba sha ba hankali ba tunani ba komi kuma ina tsammani ta fito daga bandaki ne a yanda ta fito haka kawai kurciyar lokaci ne ta haka ita kuma ta bita suna ta tafiya mala har suka je wani kauye a Abuja sai ikon Allah ya sa wani yaro ya zo da roban harbi sai harbi kurciyar sai kurciya ta fado da layar ta fado akan yarinyar sai yarinyar aka zo aka same ta a wurin aka dauke ta aka kai ta gidan mai unguwa wannan mai unguwar suka tambayi yarinyar nan ina rantsa ma da girman Allah yarinyar nan ta manta komi idan nace komi ta manta komi ciki har da kanta ita waye saboda rikicin sai zama yadda aka kashe kurciyar ba za a iya wore abun ba sai da kurciyar gashi kurciyar ta mutu doka yadda kurciyar ta tafi haka hankalinta da tunaninta ya tafi sannan malam aka sa aljanu suka je suka yi aiki duk inda wani abu da ya shafi memory da yake da dauke da information akan wannan yarinyar a kowanne mutum ne yake rike da wannan an je an toshe wurin don haka tun daga ranar da ta fitan nan mijinta ya manta ta iyayenta sun manta ta don haka da mijin ya dawo bai tambayi ina wance take ba iyayenta ba su tambayi ina wance take ba duk wannan kwanakin fa an yi deleting dinta daga duniya kwata kwata sai zama ba ma wanda yake tambaya balle ai cigiya ita kuma ta manta ita waye ballantana a gano ina suke wani abu ni ne da kaina bayan na karanta na je na bincika na tabbatar da wannan labarin shekara ta 2010 wannan shine buguntar dan adam malam akan miji yanzu miji ya kai ai masa haka dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mijinki koda za a miki alkawarin za a nada shi annabi ba karshen matsayi kenan ba don Allah ya kai ki haka Allah ya tsare mu
amin
banda kuma abinda su maza za su yi wa mata Malam ɗaya daga cikin mugunta da na gani mafi muni shine mutum ya auri matarsa saboda shi dan boko ne baya so ya haihu da yawa ta ba masa yara biyu ko uku sai ce mata ta tsaida wannan haihuwar sai ya kai ta asibiti a juya mahaifar akwai mulkin mallakan da ya wuce wannan ya san fa zai iya mutuwa ta auri wani amma ita ba ta da haƙƙin ta sake haihuwa ya san kuma zai iya wata rana wulakanci ya sa ya sake ta auri wani amma shi yaya hudu ko uku yake so ke kuma tunda ba za ki iya daina haihuwa ba an yi planning yaki tsayawa an yi wani ne yaki tsayawa a je a juya mahaifar in ba za ta yi ba kuma ta tafi akwai muguntar da ta wuce wannan kana mugunta mamatar da take da rai kana mugunta wadanda bai ma zo ba fashi bai ma baka ma san waye za a haifa ba yanzu muguntarka ta kai har wanda baya nan ma kana masa mugunta duk wanda yake mugunta wajen saboda matar sa kanta haifu ai yana gaba da wanda baya nan ne akwai mahaukaci sama da wanda yake gaba da wanda bai sani ba Allah ka sa mutane su yi hankali sai bayan an yi auratayyar kuma an zo an haifu gafarta malam ya zama gaba ta zo ta shigo cikin iyali tsakanin dan uwa da dan uwa kullun kuna karanta labarai da zaka ji dan uwa ne fa zai yi kidnapping din dan uwansa ya hada baki da yan kidnapper a je don ya faɗi inda yake, saboda in an je an samu kudin a bashi 10%, saboda baban su yana da kudi. Ba yanda za a yi samu kudin nan a yanzu yana da rai. Hanyar da zai samu shine a yi a ce baban ya bada miliyan 10 ko miliyan 1, in an raba shi a bashi 100,000, sai a kama kaninsa, ta yiwu su kashe kanin, ta yiwu a gurgunta kanin, shi dai an gama ciniki, daga baya a sallame shi. Akwai muguntar da ta wuce wannan? To malam, mugunta mafi abin mamaki da na gani a kwanan nan shine labarin da na karanta a shafin Nasiru Zango, wakilin na Freedom Radio. Sai na kira shi da kaina a waya jiya, na ce da shi, wannan abin da gaske ne? Ya ce da gaske ne, har wurinsa suka zo, kuma yanzu ma kesin yana hannunsa. Wata mata ce za ta je wurin ɗan Hizba, sai ta ce bari ta je wurinsa, shi ya je ya warware mata matsalar, ko za a tona asirin ɗanta. Ɗanta ne ta ce ya ajiye ta a wani wuri, mummunan wuri, yana wulakanta ta, kuma a cikin wannan azumin na Ramadana ba ta samu abin shan ruwa, sai ta je ta bilayi ta yi bara, kuma yana bata 15,000 ne a wata, kuma yana da kuɗi, amma ya ɗauki matarsa ya je ya tare a gidan surukansa, su suke cin duk arzikinsa, ita kuma ya wulakanta ta. Duk wanda ya ji wannan, kai in ka ji wannan labari, za ka yi sauri ka dawo masa, ai wa bil walidaini ihsana, ka yi gaggawa ka ce. To kawai sai ya ce, to a madadin haka ai bari mu neme shi. Sai aka kira shi, wannan mahaifiyarka ce? Eh, mahaifiyata ce. Ga abin da ta ce, ya ce to ita ta kawo da kanta? Ya ce to ni ma bari in faɗa. Ya ce wannan mata da kake gani mahaifiyata ce. Ya ce tana tare da mahaifina bayan an haife mu. Ya ce ina yaro ɗan shekara 7, ina tuna lokacin da babu wani cin mutunci da wulakanci da ba ta yi wa mahaifinmu. Ya ce mahaifinmu yana da wadata daidai gwargwado, yana kasuwanci, amma ita kuma tana da alaka da wani mutum a gefe daban wanda ya fi shi kuɗi. Bayan alaka da take yi da shi, shi kuma tana kullum tana musguna masa da tozarta masa, ya mata kaza ya mata kaza, kuma ya sake ta. A ƙarshe bayan alakarta da wancan mutum, sai kuma ta hada baki da shi. Wannan ɗin ya samu jarabawa, ya bashi, ya zo ya fara wulakanta shi da tozarta shi akan ya biya bashin, bai iya biya ba. Suka sa aka je aka kulle shi a kurkuku, ita kuma ta ci gaba da sha'aninta da wannan mutum. Ya ce ina tuna lokacin da ta ɗauke mu muka je wajen uban, wajen babana a cikin kurkuku, yana kuka yana roƙo, ki rufa mun asiri saboda 'ya'yan nan, ki haƙuri kar ki rabu da ni. Ya ce ashe ta je da mu kawai akan kawai ta ci masa mutunci ne, ba ta takardarta, ita ta gudu da shi, ita ba za ta ci gaba da zama matar fursuna ba. Ya gagara abin da har ya kai ga aka ba da bilinsa ya fito, ya dawo gidan ta ga tunda kurkuku ya gagara wa, sai ta ce kawai bari ta raba shi da duniya. Shi wannan ɗin ya ce ni ta aika na je na sayo mata shinkafa ɓera, ina gani ya ce ta sa a cikin abincin baba. Ya ce ni ban san meye ba ne, ina ƙarami. Ta zo ta ba babana, ya ce a gabana baban ya fara kumfa a baki har ya faɗi ya mutu. Matar kuma ta bi wannan mutum, ya ɗauke ta suka tafi Lagos. Ya ce ƙarshe fa, ya ce ko kwana 20 ba a yi da mutuwarsa ba, wannan mutum ya dawo ya ce ni fa ba a biya ni bashi na ba, aka sai da gidanmu, aka ɗauki kuɗin aka bashi. Ita kuma ta ɗauka ta bi shi ta bar mu da kakata uwar ubana, ya ce wanda ba a jima ba, ita ma ta zo ta mutu. Haka muka tashi wani iri, sai wani makoci ne ya zo ya ɗauko mu, ya rene mu na sadaka, muka tashi ya bani ƴarsa na aura. Shi ne wannan mutumin da ka ji tana ce wai dukiya ta wancan ne yake ci. Ya ce ita ce wannan matar, sai da ni kuma Allah ya buɗa mun na yi arziki, shi ne yanzu ta dawo ta zo cin arziki. Ya ce wannan matar na saya mata gida. Ya ce kuma billahi lazi, batun wani magana cewa tana billahi. Ya ce babu abin da ban tanadar mata ba na abinci. Ya ce ruwa ma wallahi ba na leda take sha ba, na roba take sha. Ya ce to yanzu ka gama da babana ne, take so ni ma yanzu ta dawo kaina. Allah gafarta malam muguntar ɗan Adam. yanzu don Allah a tunaninka dan adam zai iya haka? Dan adam zai iya haka? Kuma abun mamaki malam, mace ta yi akan dan da ta haifa, yanzu mun kai haka? To wannan shine rayuwar da muke ciki, mugunta a kowane bangare, ba ma da mafita sai dai kawai mu koma ga Allah. Haka abinda zan cika da shi shine, wanda ya jawo wannan matsala, abinda ya jawo mana wannan matsala shine tsananin barna a bayan ƙasa da muka kai, da Allah ya ce zaharal fasadu fil barri wal bahr,
zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un.
Allah madaukakin sarki yana dandana mana ne saboda mu koma gare shi. Sannan sababi na biyu shine bacin zuciya, idan zuciya ta shedance kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun, idan zuciya ta yi tsatsa ba abin da ba za ta iya ba, za ka karka ji mamaki menene mafita. Mafita ita ce na farko, jama'a mu yi imani da Allah, mu sani da gaske ne fa tashin kiyama, wallahi tashin kiyama gaskiya ne. Duk wannan abin da muke fada za a zo ranar kiyama, karka dauka tatsuniya ake yi, wallahi za a zo a jera duk waɗannan mutane, kuma za a yi bayani akan duk muguntar da mutum ya yi. Kar ka ɗauka akwai wani abin da ka yi Allah ya manta da shi. Yau ma yajma'uhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu, akwai ran da Allah zai tara su gaba ɗaya ya gaya musu abin da suka yi. Ahsahullahu wa nasu, Allah ya taskace shi, su kuma sun manta. Yau ma yab'athuhumullahu jami'an kin, sannan bayan an koma ga Allah, abu na biyu shine duk abinda yawancin galibin mutane suke mugunta akai saboda son wani abin duniya ne. Dan uwana bai sai kai mugunta ra ka samu duniya ba wallahi. Faqad ataina ala ibrahim alkitab hukma wan nubuwata wa atainahum mulkan azim,
والحكم آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما.
Allah ya bawa waɗansu dukkan abin da ake iya bayarwa na duniya da na lahira. Don haka Allah ba zai iya maka rowa ya ce ba zai baka ba sai ka yi mugunta. Mutanen kirki ma Allah ya ba su al-hukma da annubuwata da kuma al-mulkul azim. Me kake nema ne da Allah ba zai baka ba sai ka yi mugunta, sai ka kashe wani, sai ka danne haƙƙin wani, sai ka ci mutuncin wani? Baka bukatar wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Abbas, yace idan Allah ya nufe ka da wani abu na alheri fa, duk duniyan nan su taru daga na farko zuwa na ƙarshe su hana, Allah ba zai daina wai saboda su wane ba, sai Allah ya baka. Idan kuma Allah ya ce ba zai baka ba, duk duniya su taru koda za su maka karo karon wanda shi ya ba su, wallahi ba za ka iya amfana da shi ba, sai abinda Allah ya rubuta naka ne. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, an riga an gama rubutawa har alƙaluman sun bushe, karka ɗauka za a canza wannan magana. Don haka mu yi imani da Allah, sannan mu yi tawakkali ga Allah, mu nema a wurin Allah. Fabtagu indallahi rizq, in kana nema arziki ne ka nema a wurin Allah akwai. Sannan abu na ƙarshe shine mu tuba zuwa ga Allah, don Allah mugaye ku, tuba zuwa ga Allah ku daina mugunta. Mugayen masu mulki, mugayen malamai, mugayen mazaje, mugayen mata, mugayen iyaye, mugayen ƴaƴa, mugayen makota, mugayen abokai, kowane irin mugu ku tuba zuwa ga Allah. Ibnul Qayyim yace idan har duk muguntar da ashabul ukhdud waɗannan mutane da suka yi na kona waɗannan Allah ya ce in sun tuba zai karbi tuban su wace irin mugunta ne kai ma in kai Allah ba zai karbi tuban ka ba Allah ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu waɗanda suka kona muminai din nan Allah ya ce idan ba su tuba ba Allah zai musu azaba a jahannama kuma zai musu azabar gobe ha irin wanda su ma suka yi amma Allah ya ce sun malamiya tubu idan suka tuba to Allah zai iya yafe musu ya kai mugu ka tuba zuwa ga Allah ya kai mai niyyar mugunta da baka riga ka yi ba ka tuba zuwa ga Allah ka aje makamanka ka nema a wurin Allah duk abin da kake so akwai a wurin Allah Allah ya daidaita zukatanmu
amin
Allah ya daidaita ayyukanmu
amin
Allah ya shiryar da miyagun zukatanmu
amin
Allah ya shiryar da miyagu daga cikinmu
amin
waɗanda ba za su shiryu ba Allah ka iya mana daga sharrin su
amin
abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته